إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala annan rumbuin bari da muke gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul baqara yau muna takwas ga watan jumada al-akhirah hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasin mu na 9 ko 10 a cikin suratul baqara wannan tafsiri idan muka manta ba taken sa shine raddi da bayani akan shubuhin turawa game da addinin musulunci idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya a aya ta 83 a yau zamu tashi aya ta 84 insha Allah inda Allah yake cewa wa id akhadna mithaqakum
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim وإذ أخذنا ميثاقهم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون
جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يكتوى wa id akhadna mithaqakum kuma ayayin da muka yi alƙawari da ku ku yahudawa la tasfikuna dima'akum akan cewa kada ku zubda jininku kada ku rika faɗa tsakanin ku har ku kai ga zubda jini wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum haka kuma muka yi alƙawari da ku akan kada ku hutar da kawunan ku daga gidajen ku thumma aqrartum sannan kuka tabbatar da wannan alƙawarin da muka yi da ku wa antum tashhadun kuma kuna masu shaida akan za ku yi ladabi za ku yi aiki da wannan alƙawarin har yanzu dai Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin yahudawa ne da ɗabi'unsu munana don saboda mu musulmai mu guji wannan ɗabi'un Allah ya ce daga cikin ɗabi'un nasu shine saba alƙawari ga wani alƙawari da Allah ya yi da su shine su kasance ƴan uwa tsintsiya madaurin ki daya kada su rika faɗa tsakaninsu suna zubda jini junansu sannan kuma kada su rika korar ƴan uwansu daga gidajensu suka tabbatar da wannan alƙawari amma sai dai ƴan magana suka ce harbi ga ɗan shaki gado ne sai da suka samu sai da suka make suna saba wannan alƙawari ayat da take a gaba bayanin take nan kuma antum haula'i
kuma antum haula'i tuna tusakum wa tukhrijuna fariqan minkum tazahharuna 'alayhim bil ithmi wal 'udwani wa in ya'tukum musawa أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما
جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يقول ثم أنتم هؤلاء سننكو وإنن جماعة يهودا تقتلون أنفسكم كنا كشكا وننكو وتخرجون فريقا منكم من ديارهم كما كنا هتردا wasu daga cikin ku daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan ay tata'awanuna alaihim kuna taimako akan su bil ithmi wal udwan da taimako na ketare iyaka da sabo al ithmu shine sabo al udwan shine ketare iyaka wa in ya'tukum usara idan kuma wa'annan ayyuhun naku suka zo a matsayin bayu tufaduhum sai ku enter da su ku hanshe su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhali kuma haramun ne a gare ku ku hutar da su tun farko daga gidajen su afatu'minuna bi ba'dil kitabi shin za ku yi imani da wani sashi na littafi wa takfuruna bi ba'din ku kafirce ma wani sashi fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum to menene sakamakon wanda yake aikata wannan daga cikin ku illa khizyun fil hayati dunya in ba kaskanci ba a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab kuma a ranar alqiyama a mayar da su zuwa ga azaba wanda take mafi tsanani wama Allahu bighafilin amma ta'malun kuma Allah ba gafalalle bane game da abin da kuke aikatawa wannan ayar ta sabka ne akan yahudawan Madina a lokacin da yahudawa suka baro kasashen su suka tinkaro Madina da kasashen larabawa sun tinkaro ta ne da niyya guda biyu akwai wanda suka zo da niyyar in annabin karshe ya bayyana domin a siffar da aka gaya musu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana a wuri wanda yake mai duwatsu da zahi da wahalar ruwa to da suka duba sai suka ga tsakanin Makka da Madina nan ne ke da wannan siffar to sai suka zo suka aje kayan su anan suka zamna da niyyar in manzon Allah ya zo su bi shi wasu kuma suka zo da niyyar in annabin ya zo su yi hito na hito da shi to anan lokacin da suka zo a Madina kun san a lokacin jahiliya ana rayuwa ne ta alqawi ya'kulu ad-da'if ma'ana mai karhi shike murkushe marar karhi in baka da karhi to kai ba kowa bane ma'ana rayuwa dai ta zalunci rayuwa ta danniya da hin karhi to da suka zo sai suka isko a Madina akwai kabilu guda biyu na Aus da Khazraj kuma kabilu ne masu girma wanda karhin su kusan dai yake kullun a fagen yaki ba ta kashi ne ake wata rawan ga su ci galaba wata rawan ga su ci galaba to da yahuda suka zo a Madina sai suka yi tunanin to yanzu ya za su yi in sun ce su zamna su kadai su koma gehe to larabawan nan na Madina za su hade musu kai ana gane da kyau ko tunda dama ai matsalan ana so dai ne ba a ba kada a zamna lahiya to kine an samu su makiya kenan sai a hade kai a koma ga wancan makiyan suka ga in sun koma gehe su yahudawa babu ruwansu da larabawa larabawan za su iya haɗe kai su yi ta me su ta yaƙar su to kun san mutane ne masu dabara mutane ne masu hikima sai suka ci to kun san yadda za a yi yanzu mu rabu biyu wasu su goyi bayan kabilar Aus wasu su goyi bayan kabilar Khazraj don in mun ce mu goyi bayan kabila guda to kada a zo ka motarin sun yi ƙarfi su hallaka wa'ance mu ma su zo su hallaka mu amma in ya kasance a ko'ina muna da wakilai kinan ba za a kare da mu ba yanzu sai suka rabu guda biyu dama su kansu yahudawan kabilu ne akwai me yake da suna banu nadir akwai banu qainuqa akwai banu mustalif to sai suka rarrabu wa'anda suka biyo ga kabila wanda suka biyo ga kabila to akwai abin da ake cewa at-tahaluf a lokacin jahiliya shine kulli yarjejeniya da ku da wasu jama'a akan cewa duk abin da ya same ku ya same su idan bala'i ya sabko idan yaki za su to kuma za ku kama musu idan wata ni'ima ta sabka to su ma za su yi tarayya da ku a cikin wannan ni'ima to sai suka kowanne ya kulla me yake suna yarjejeniya ya kulla tahaluf hadin gwiwa da wayannan kabilun guda biyu. To sai ya kasance idan aka zo a wajen yaki tsakanin Aus da Khazraj, dole su ma Yahudawan sai sun hito, Yahudawa na bangaren Aus da Yahuda na bangaren wa na bangaren Khazraj. In aka zo a wajen gwabza yaki, dole ne ba Yahudi yana shi yana gani zai kashe dan uwansa ba Yahudi, dan in yake kashe dan uwansa ya ce kenan munafiki ne, ana gane da kyau ko? To sai su kashe ɗan uwansu, suna ji suna gani. Yanzu idan su kashe ɗan uwan nasu a wajen yaki, wasu aka kamo su a matsayin me yake da suna fursunonin yaki, a matsayin bayi, sai su zo su hada kuɗi su enter da su. Abinda ake nufi da su enter da su shine kamar suna ga in suka enter da su kenan sun rage laifi, domin mun gani anan Allah ya alƙawari da su akan kada su yi ne, kada su kashe junansu, kuma kada su hudda junansu daga me, daga gidajensu. Suka shaida suka tabbatar da wannan. To yanzu gashi suna kashe junansu, to wai dan su dan rage ma zunubin kai hi ne, shine idan aka kamo bayu daga wancan bangaren, su da suke anan bangaren sai su kokari su yi ne su kubutar da su. Shine ma'anan Allah ya ce sannan ku ga ku wa'annan da aka hana ku kisan junanku, kuna kashe kawunanku, kuma kuna hutar da ƴan uwanku daga gidajensu, domin duk wanda aka ci galaba su da yaki za a kore su daga gidan. Kuna taimakawa akan ƴan uwanku da sabo da ƙetare iyaka. Idan suka zo muku a matsayin bayu, ma'ana aka kawo su, aka kamo su daga wajen yaki, to faduhum sai ku enter da su. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, alhali ma tun can haramun ne a gare ku ku hitar da su daga gidajensu, ko kuma ku me, ko kuma ku kashe su. Sai Allah ya ce afatu'minuna bi ba'dil kitab, wannan shi ake cewa al-istifhamul inkari at-tawbihi, ma'ana ana inkarin abin da suka yi ne. Shin za ku yi imani, za ku yarda da wani bangare na littahin kuna at-taura da ya umurce ku da kada ku yi kisa, sai ku yi kisan. Wa takfuruna bi ba'din, wani kun bangaren ku kafirce masa. Abinda ake nufi da za ku yi imani da wani bangare, wani bangare ku kafirce mata, shine idan suka yi kisa sun kafirce ma wani bangare na me, na littahin su. Idan kuma suka ento su bayan sun kubutar da su, sun yi imani da wani bangaren su, domin Allah ya ce ku kyautata wa mutane, ko wa qulu lin nasi husna, sannan kuma Allah ya umurce su da al-ihsan ila al-qurba da abin da ya kamata haka. Kenan shine ma'anan sun yi imani da wani bangare na littahi, sun kafirce ma wani. Sai Allah ya ce fama jazaa'u man yaf'alu dhalika, menene sakamakon wanda yake aikata haka daga cikin ku, na yayi wani abu da aka umurce sa ya kiyin wani abu, ya kafirce ma wani abu, me sakamakon sa in ba kaskanci a rayuwar duniya ba, kuma a ranar alkiyama a maida su zuwa ga azaba mafi tsanani. Sai Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun, Allah bai gafala ba game da abin da kuke aikatawa. Wannan labarin da Allah madaukakin sarki ya kawo mana na Yahudawa, darasin da Allah yake so ya karantar da mu shine, shi addini ana yin sa ne a gaba dai, ba wai abin da ya maka dadi kai ba, abin da bai maka dadi kai ba ka bari. Shine ma'ana afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, shine wannan kenan. Da me zamu gani a gaba, Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fi silmi kafa, shi a musulunci gaba dai ake shiga, ba kafa waje ba, kafa ciki, wannan shine kenan. Kuma wannan yana nuna muna yana daga cikin abin da zai jawo mutum kaskanci a duniya, shine sanin gaskiya, ka san gaskiyar ce amma kuma ka take ta kake aiki da ita, wannan yana jawo mutum kaskanci a duniya, kuma a lahira abinda zai mutum zai isko yahi tsanani akan wannan. Sai Allah ya like da wata magana, wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun, Allah bai gafala ba game da abinda kuke aikatawa, ma'ana duk abinda kuke aikatawa Allah yana me Allah yana gani. Wannan ayar abinda take so ta nuna muna shi, ya kamata a ce rayuwar mu gaba dai ta kasance a cikin takatsantsan, domin wa yana ganin mu? Allah yana ganin mu. Ya ne rayuwar mu za ta kasance a cikin takatsantsan, shine kula da lokutan da Allah ya bamu. Lokaci shine mutum, idan mutum ya bata lokacinsa to kamar ya bata rayuwarsa ce gaba daya. Kenan yanda za ka yi ka kula da wannan ayar shine ka kula da lokacinka. Shine wani mai hikima yake cewa al-waqtu aghla min al-yaquti wa adh-dhahabi wa nahnu nakhsiruhu fil lahwi wal la'ibi, وسوف نسأل عنه عند خالقنا يوم الحساب بذاك الموقف النشب يتي لوكتي يا حسادا هي ده زيناريا ده غول زيناريا ده أزرخا لوكتي يا حسادا هي ده زيناريا ده أزرخا يتي سيدي كش mu muna bata wannan lokutan a cikin wasanni da abubuwan da ba su da amfani yace kuma wannan lokacin da muke batawa za a tambaye mu akan sa a ranar da babu makawa sai an tsayi gaban wa gaban Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu ikon kula da lokutan mu malami Allah yace gaba
ulaika alladhina sharu alhayatid dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al'adabu wala hum yunsarun
Allah yace ulaika alladhina ishtaru alhayatid dunya bil akhirah wa inna sunni wanda suka saye rayuwar duniya da lahira fala yukhaffafu anhum al'adabu dan haka baza a sausauta musu azaba ba a ranar alqiyama wala hum yunsarun kun baza a taimake su ba ba wanda ya isa ya taimake su daga wannan azabar da za a yi musu har yanzu dai wannan aya tana komawa zuwa ga waɗanda suke addini da son rai abinda ya birge ni shi zan yi abinda bai birge ni ba bazan yi ba abinda nake so shi zan yi abinda ban so bazan yi ba kinan wanda ya haka kamar ya saida rayuwar lahira ce da rayuwar duniya abinda ake nihi sune suka sayar da rayuwar duniya da ta lahira shine sun bayar da lahira suka amshi ne suka amshi duniya shine ma'ana sun sayi rayuwar duniya da ta mi da ta lahira ma'ana duk wanda ya kasance baya kokarin yin abinda zai tsayar da shi a gobe kiyama to kamar ya sayar da kiyama ce kamar ya sayar da rayuwar ta lahira ce akan rayuwa ta mi akan rayuwa ta duniya to wanda haka ne siffar su Allah yace fala yukhaffafu anhumul azab baza a sausauta musu azaba ba kun babu wanda zai taimake su game da wannan azaba wannan ayar asali ta sabka ga suwane ne ga suwane ne ga yahudawa yahudawa su ne wanda Allah madaukakin sarki yace uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin Allah da kanshi yace ya hihi ta su akan sauran mutanen zamanin su amma duk da yace ya hihita su da yace ya hihita su alama ce ta yana mai yana son su ko amma kuma wannan son da Allah yake musu idan suka juye shi zuwa ga sabon Allah Allah yace ba zai sosota musu azaba ashe sabo da kaza baya hana yanka ta ko wannan shine kenan ka ce a ku ne mutanen alqur'ani ku ne waliye mutanen Allah ku ne masu kaza dan haka kuna iya ku sheke ayarku wannan duka ba zai tabar da kai ba zai haifan maka da damar ido ba a gaban Allah madaukakin sarki a takaice ne wa masu girma wannan ayar tana suratar da mu tana kwadaitar da mu game da bin Allah bi na gaba daya ba ta yanda muka so ba kana mu je gaba
wala qad ataina musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi rusul وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
جزاكم الله خيرا Allah yake cewa walaqad ataina Musa alkitaba kuma hakika mun ba annabi Musa littafi wal littafi na at-taura wa qaffayna min ba'dihi birrusul aywa atba'na shine wa qaffayna kuma muka bi bayan sa da manzanni wa ataina Isa ibn Maryam albayyinat kuma muka ba Isa dan Maryam albayyinat sune hujjoji mu'jizozi gagar bado da Allah madaukakin sarki ya basa na rayar da matattu na ba mutane na warkar da maras lahiya da abin da ya kama da haka wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma muka karfafa sa da ruhi mai tsarki alqur'ani da kaji an ce ruhul qudus wa ake nihi malaika jibril an gane ko kuma muka karfafa sa da malaika jibril yana tare da shi afa kullama ja'akum rasulun shin a duk lokacin da dan aiki yazo muku ma'ana annabi yazo muku bima la tahwa anfusukum da abunda rayukanku ba sa so istakbartum za ku yi girman kai fa fariqan kadzabtum sai ya kasance wasu daga cikin annabawan kuna ƙaryata su wa fariqan taqtulun wasu kuma kuna kashe su wannan ayar ita ma taubihi ne da me yake da suna istinkari ma'ana Allah madaukakin sarki yana bayyana muna wasu daga cikin munanan ayyukan banu Isra'il Allah yake daga cikin munanan ayyukan su sune in manzo ya zo musu bai cikin biyu ne imma ya gaya musu abun da yake suke so su bi shi ko kuma ya gayi abun da ba sa so su karyata shi ko su me ko su kashe shi ana gane da kyau ko yana daga cikin munanan dabi'u na banu Isra'il kisan annabawa ya tabbata a tafsiri na al-Imam al-Qurtubi da al-Imam al-Tabari akan cewa a dare daya suna iya kashe annabi 100 domin su a lokacin su annabawa kamar malaman wannan zamanin ne yanzu misali an yamma kai malaman da ke da koya ba su girgwa ko to fanne shine kenan to haka suke a lokacin su kenan kun ga yawan malaman mu za a iya cewa yawan annabawan su kenan sai kasance dan an ce a dare guda sun kashe annabi 100 ba mamaki bane ko ba mamaki bane daga cikin annabawan da suka yi ma kisa wanda yake na wulakanci akwai annabi Yahya alaihi salam annabi Yahya dan annabi Zakariya sun kashe uban kuma sun kashe dan annabi Yahya kamar yadda yazo a cikin Isra'iliyat wanda bai saba ma wani nassi na Alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda shine na sharadi na gayin Isra'iliyat akan cewa a sarkin lokacin annabi Yahya ya so ya auri wata yarinya suna son juna to ita kuma yarinyar ƴar uwarsa ce ta jini su kuma a addinin su ƴar uwa ta jini baya halatta aure ta to shine shi sarkin ya kirawo annabi Yahya akan cewa yana so ya auri ƴar uwarsa kaza sai sarkin ya ce masa sai annabi Yahya ya ce masa ai baya halatta ka aure ta ita muharramiyar ka ce yace a'a ai abin da yasa na kirawo ka kai a matsayin ka na annabi ai akwai wata ƴar dubara da za a yi Allah ya gane da kyau ko dama haka suke yanzu mai kudi ne zai saki mata shi saki uku yanzu ya kama ka toshiya wai kai mishi dubara matar ta halitta a gare shi yace a san dai yanda za a yi ai shi yasa na kirawo ka akwai malamai da yawa amma kai na kirawo ka da yake kai ne babban annabi annabi Yahya yace mishi babu wani sauki da za a yi maka yace kai dai wa adiba yace a annabi Yahya ya kije domin malaman Allah kenan duk rimtsi duk tsanani ba za su kauce ma gaskiya ba sai dai a yi kulikulin kubura da su ko na rakiya to yanzu sarkin abin ya bata mishi da rai sai ke dawo yarinyar dama ita ma yarinyar tana son shi ya ce mata tokin shi na kirawo annabi an yi ya kiya ya ce ba ta yiwa yarinyar hankalinta ya tashi ranta ya ɓaci kuma baya son ɓacin ran yarinyar da yanda yake son ta sai ya ce yanzu ina so ki faranta gaya mini abin da zai faranta miki da rai ko da ban aure ki ba ta ce to ni abin da nake so shi ne a kawo mini kan wannan mutumin wanda ya hana aure na da kai wannan sarkin ya ce ko an gama aka bi dare aka cire kan annabi Yahya alaihi salam aka kawo shi a gaban wannan yarinyar ita kuma yarinyar tana kallon wannan kan daga wannan lokacin ta higice ta haukace da karshe ta mutu wannan shi ne kenan wannan ya zo a cikin Isra'iliyat wannan duka misali ne yanda suke wulakanta me wulakanta annabawan Allah wai kaji dalilin budurwa ka kashi ka sa a kashe ne gashi annabin Allah ba ma wai wani gama garin mutane ba to shine Allah madaukakin sarki yake nuna muna wa'annan ta'addancin da suka yi dan ya kasance aya a gare mu wai dan sun yi ma wasu wanda ba annabawa ba to ba komai bane ko domin sun yi wanda suka yi kowa daraja a cikin al'umma su ne annabawa a take cewa masu girma a cikin wannan ayar akwai jan kunnai sosai game da son me game da bin son zuciya Hausawa ke cewa son zuciya bacin zuciya son rai bacin rai wannan shine kenan wani mai hikima yake cewa sinin nafsa amma abaha warfadil hawa fa innal hawa miftahu babul mahaliki رأيت الهوى سهل المبادي لذيذها وأقباه مر الطعم ذوق الفوائد yace kai kokari ka kare kanka daga son zuciya yace domin son zuciya shine kowa ta halaka yace shi son zuciya farkon sa zuma ce amma karshen sa madaci ne wannan shine kenan Allah kare mu daga son zuciya mi Allah ya shi a gaba
wa qalu qulubuna hul bal la'anahum Allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun
جزاكم الله خيرا الله يتي يهودا كما سنتي وقالوا قلوبنا غلف كما سكتي زكا تم غلف أي لككوني معنا زكا تم ألي كيسو محمد دوا أزند ذاك من بزي أنفاني بو دون زكا تم أمي ألي كيسو بل لعنهم الله بكفرهم بريدي الله يدي لأن تيسو ندن سبو دكاهور تنسو فقليلا ما يؤمنون دهك كدني لغتكين سلاسو إيماني wannan ayar tana daga cikin shubohin da yahudawa suke bijirowa da nuna cewa ai su Allah ma ne bai so su shiga a musulunci ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan dalilin su kuma shine Allah ya ce Allah ya ce ya liƙe zukatan su sai su ce ai an liƙe zukatan mu don haka ko muna so mu shirye ba za mu shirye ba to anan shine sai Allah ya ce bal bari dai لعنهم الله بكفرهم اي اما الليقه زوجيه تاسو ني تو الليقه تا ني دليلين كاهورچين دا سوكاي انا غانا ليكو كو دمينا daga cikin ukubar da Allah zai ma mutum a duniya mafi girma shine ya hana shi shiryewa bayan ko yana so shiryun kamar na shagai a baya babbar ukubar da Allah zai maka a duniya shine ya hana ka shiryewa shi yasa zaku ga diyawa daga cikin mushrikai da kahurai suna a cikin ni'ima dan me dan Allah ya mi Allah ya yi banza da su idan aka raina kasuwa ko kusanta ba a ci ko idan kuma aka raina mutum ko kallon shi ba a yi to shine Allah madaukakin sarki idan yayi fushi da kai sai ya kyale ka nasullaha fanasiyahum wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusuhum idan ka manta da Allah kai kunnan uwashagu game da wa'azin da ake maka sai shi ma Allah ya yi banza da kai ya kyale ka wannan shine kuma shine babbar azaba da Allah zai maka alama ce ta Allah yana son ka da alkhairi kaga kana sabon Allah Allah yana sharaftar ka alama ce ta alkhairi amma kaga kana sabon Allah kuma ka shi ka lahiya nan to alama ce ta Allah yana yi maka tirkar ragon layya ne ai ta bashi ci hada wanka ake mishi amma bai hana ranar layya a cire mai wuya ko wannan shine kenan wannan shi ake cewa tausayin Musa da Gusu wannan shine kenan tazo tana riri tashi amma da anjima shi kenan sai yuka sai cikin ciki dazu shahar bayan sa take yi tana nuna tausayin sa yanzu kuma ciki take shahar dan saboda ciki ya dau ana gane da kyau ko wannan shine kenan a take cewa masu girma wannan ayar akwai suratarwa gare mu game da a mai kokari a kodin shi mu kasance masu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan safar akwai shubuhohi wadda shuha guda uku ce kuma biyun a cikin bayani mun ba da amsar su na farko shine bayanin da muka yi na yahudawa shubhar da suke bada na cewa ai su ko suna so su musulunta ba za su mi ba ba za su musulunta dan Allah ya ce ya liƙe zuciyar su to amsar su shine shin kai tsaye ne Allah ya liƙe zuciyar su sai da suka yi kafirci sai da suka yi sako suka yi kangaranci sannan Allah ya musu wannan shine kenan shubha ta uku shine ita ma mun gaye ta game da me yake da suna annabawa da suke kisa to sai shubha ta uku ita ce akan ita kuma ɗan kala kato ne ɗan shi'a ne ana gane da kyau ko ai an san ɗan shi'a ko su ne masu ƙin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zage-zage amma ba kowa ba suke zage sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su makiyansu kawai su ne wa su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-imam al-qahtani a cikin waƙensa yake nuna aibin su yake cewa madahun nabiyya wa khawwanu ashabahu wa ramawhum bizulmi wat-tughyani habbu qarabatahu wa sabbu suhbahu jadilani 'inda Allahi muntaqidani yace yahudawa sune mafi sharrin halitta yace abin da zai maka mamaki game da su shine sun yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun kushe abokansa sun kushe sahabbansa sun so dangin manzon Allah amma kuma sun ki abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai wannan abuwa ne guda biyu wanda a wajen Allah kishiyin juna ne ba ta yiwa kace kana son manzon Allah kun baka son me sahabbansa idan kace kana son mutum amma baka son abokansa kace wani mutumin kirki ne amma abokansa gaba dai malalata ne ana gane da kyau ko to kaman kace shi ma menene malalaci ne domin abokin barawo barawo ne wannan shine kenan kuma abun mamaki ma na yahuda nace ba an shi abu nace a cikin bayanin ne ko dai wanda ya gane horko kenan zai san wannan me yake da suna suful da baka ne kenan an shi a nake nuhi za su zage sahabban manzo Allah amma su yabi manzo Allah su kushe sahabbai su yabi manzo Allah wannan duka alama ce ta manzo Allah ne kawai suke so su kai a gare sa domin idan kuka lura yanda suke son Ali ba sa son manzo Allah haka to kenan wannan sai nuna alama ta cewa ashe da suke zagin sahabban ba sahabban bane asali suke so su mutunci wa suke so su mutunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu da sharrin ƴan Shi'a to daga cikin sharrin su kokarin su kullun su nuna cewa sahabbai mutanen banza ne to daga cikin abin da suke gai shine suna cewa Usman radiyallahu anhu yana kiyayya da Abu Zar al-Ghifari suka ce Usman ya kori Abu Zar lokacin yana khalifanci abin da yasa na kawo wannan wannan shubha a wannan safar shine suka ce wannan ayar da Allah yace wa id akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ta sabka ne akan Usman ta sabka ne akan zargin Usman da ya korewa da ya kori Abu Zar suka ce Usman ya kori Abu Zar dan saboda Abu Zar yana da ra'ayin al-ishtirakiyya yana da ra'ayin socialism ana gane da kyau ko shine ma'anan mutum abinda zai ci shine nasa duk abinda ya samu akan abinda zai ci zai yi kyauta da shi ba san ko ana gane da kyau ba shi Abu Zar a ra'ayinsa ba za ka ashe wani abu ba in ka samu ka biya bukata sauran sai ka mi sai ka yi sadaka ka ba wani ai wannan shine socialism ko ba wanda isa ya rike dukiya ta kai adadi kaza sauran sai a raba ta ga mi ga sauran al'umma to wannan shine ra'ayin Abu Zar kuma dalilin Abu Zar shine fadin Allah madaukakin sarki a walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim wanda suke taskance zinariya da azurha ma'ana wanda suke aje dukiya ba sa ci yadda ita a hanyar Allah to kai musu bushara da azaba wanda take mai radadi Abu Zar yace wannan ayat tana nuna ashe haramun ne mutun ya aje wani abu ana gane da kyau ko domin Allah yake zai mutun azaba to duk abin da aka ce in mutun yayi za a mishi azaba kinan haramun ne wannan shine dalilin wa dalilin Abu Zar to da farko wannan shubhar zaka same ta a cikin littafi na mawqifu shi'a al-ithna ashariya min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na doktor Abdul Qadir Ata Sufi mawqifu shi'a al-ithna ashariya min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in kana so kaga cin mutuncin da ai shi ake ma sahaba manzo Allah karanta wannan littafi ai an gane shubhar su yanzu ko suka ce Usman ya kori Abu Zar daga ina daga Madina dan saboda ya saba ma ra'ayinsa na cewa ba a ashe dukiya da farko dai akwai tambaya a gare su sun ce wannan ayar ta sabka ne akan wa akan Abu Zar ai kun gane ayar za ku gane dalilin da yasa suka ce haka ko domin ayar mun doki alkawari da ku kada ku zub da jinin ku kuma kada ku hutar da kawunan ku daga ina daga gidajen su ga Usman ya kori Abu Zar daga Madina suka ce wannan ayar akan Abu Zar ta sabka sai suka ce ayar kuma fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum ila akhir al-aya ana gane da kyau ko suka ce it kuma wannan ayar ta sabka ne akan Abu Zar
domin anan ai Allah yana yabon wanda suka hijira ne ko da aka kore su suka koma wani wuri inda za su samu su yi ibada suka ce ita kuma wannan ayat ta sauka akan wa ta sauka akan wa
akan Abu Zar
to tambaya anan shine shin bayan manzon Allah ya rasu ne aka saukar da wannan ayat wa iz akhadna mithaqakum da kun fastajaba lahum rabbuhum bayan manzon Allah ya rasu ne aka saukar da wannan ayar in suka ce eh to mun san mahaukata ne bai ma kamata a biye musu ko domin an san da ba a ce ma abu alqur'ani sai wanda ya sauka a lokacin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam indai a cikin alqur'ani su kansu sun yarda da alqur'ani ya sauka ne lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta biyu in sun ce a'a ba lokacin manzon Allah ta sauka ba dan mun san dama haka za su ce tunda su suka sun san ba za su yarda ba su ce a'a ai bayan manzon Allah ne to sai a ce musu a to ya aka yi a lokacin manzon Allah kin ba a san da cewa ba wannan ayar ta sauka ne akan Usman da kuma me a'a in kuma suka ce a'a ta sauka ne a lokacin manzon Allah sai a ce to kenan kaman sul tugumi manzon Allah da koyi gaskiya ne domin duk wata aya da manzon Allah ya gayi zai fadi ga abin da yasa aka saukar da ita inda dalilin saukar ta zai fassara ga abin da take nihi to manzon Allah yana raye bai fassara haka ba kenan in suka ce ai ta saukar ne manzon Allah na raye kenan sun tugumi manzon Allah da me da ƙarya da hahinci kenan wannan sai ke nuna maka magana ce wadda ba ta da makama ana gane da kyau ko ba ta da digi balantana makama bayan wannan abin da ya tabbata a sira ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin Usman kin karan kansa tabbas Usman da Abu Zar sun yi zamani guda kuma Abu Zar a da a tare da su yake a cikin Madina to Abu Zar shi wannan ra'ayin nasa na ba a aje dukiya ya kasance yana tsananta ma mutane yana ma mutane inkari akan aje dukiya misali an yi noma an girbe abin noma sai aka kwaso kayan noman nan za a sa a cikin rumbu sai Abu Zar ya zo ya aza maka wa'azi yace ittaqillah alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda Allah ya hana mutun ya aje dukiya dibi abin da zaka ci a yanzu kai saraka da shi ana gane da kyau ko ka dawo daga kasuwarka an samu riba mai kyau kana kilgo sai ce to ka ji tsoron Allah kudin tuwon yau kawai ka hudda sauran kai sadaka da su in ka aje to sai Allah ya tambaye ka ya takura wa mutane kun mutane babu wanda ya bi shi akan wannan fatawa domin a cikin sahabbai Abu Zar shi kadai ke da bi shi kadai ke da wannan fatawa shi kadai ke da wannan ra'ayi ana gane da kyau ko dan ka san da wai ba wai lalacewar zamani bane zai sa a ce ba a yi da fatawar Abu Bakar ba hatta zamanin su sukin ma sahabban ba su yarda ni ba da fatawar Abu Zar na cewa ba a ajewa domin in an bi a fatawar Abu Zar akwai ibadu da yawa da Allah ya ce ai wanda ba za a yi su ba zakka ai sai an aje ake zakka ko wannan shi ajewa ma kaga sai ta yi shekara ma ba ma wai ta kwana ɗaya kwana biyu ba kenan in ba a ajewa ba za a yi zakka ba Allah ya yi bayanin gado kuma ga yanda za a raba shi ko to in ba a ajewa ana gado wannan shi ne kenan ba za a yi gado ba kenan wannan sai ke nuna fatawar ta Abu Zar fatawa ce wadda take mai rauni shi yasa sahabban manzo Allah ba wanda yake da wannan ra'ayin Abu Zar shi kadai ke da wannan ra'ayin kuma tun lokacin manzo Allah yake da wannan ra'ayi shi yasa ya tabbata asar manzo Allah yace Abu Zar ya'ishu wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu wahdahu Abu Zar shi kadai ne rayuwa dan ba mai ra'ayi in ba nashi ba ba mai ra'ayin shi in ba shi ba kuma sannan shi kadai zai mutuwa wannan ishara ce ta cewa Abu Zar ashe zai bar gari kuma haka akai Abu Zar Usman ba korarsa ya ba Abu Zar mutun ne mai zuhudu mai gudun duniya to yanzu da ya ga mutane ana ta aje dukiya alhali shi gun bai so ga ana aje dukiya a raba wa mutane su yi amfani wasu na sa kaya masu kyau shi kuma yana ganin zuhudu bai kamata ka sa kaya masu kyau ba kai da ka zo bakunta ina kai ina ado ana gane da kyau ko wannan shine kenan yaga kamar yana ganin kyalkyali na duniya wani mutum a lokacin sahabbai yana ganin kyalkyalin duniya yayi yawa ce bai iya zama duniya ta lalace sai kuma a wani wuri da ake cewa rabsa a can cikin daji ya koma a kauye wanda babu kowa shi kadai ya haka bukkar sa daga shi sai matar sa sai dan sa ana gane ki shi ne ma'anan ya ishu wahdahu kuma ya mutu wahdahu lokacin da ya zo rishin lahiya akan gadan mutuwa sai matar sa tace masa to kaga tunda ka fara rishin lahiya mu koma a cikin gari ko bayan ka mutu dan mu samu wanda za su yi maka jana'iza yace kwantar da hankalinki inna mutu Allah zai turo da waɗanda za su yi min jana'iza haka ko aka yi yara suke nan sai ga ayari na Abdullahi bin Mas'ud tare da wasu daga cikin sahabbai da almajiransa masu yawa za su wucewa sai suka ce kai ga hawo gidan Abu Zar can bari mu biya mu gano sa suna zuwa sai suka isko Abu Zar an kara masa kyaure ma'ana an liƙe masa idanu ya rasu anan Abdullahi bin Mas'ud ya zamna aka yi masa jana'iza aka tarbade sa mata wahdahu ko yi ba su wahdahu za a tada shi kadai domin a lahira kowanne mutane suna tashi ne akan kungiyoyi kowace kowanne masu ra'ayi akan wannan kungiyar ake tada su masu ra'ayin zina a tada su a cikin mazinata masu ra'ayin sata a tada su a cikin barayi masu ra'ayin kada-kada da raye-raye a tada su a cikin su ana gane da kyau ko masu ra'ayin me yake suna ra'ayin riƙau a tada su a cikin masu ra'ayin riƙau masu ra'ayin gurguzu a tada su a cikin masu ra'ayin gurguzu to shi Abu Zar bai da mai ra'ayi irin nashi ana gane da kyau ko don ko ka ce sai dai kai a baki amma ba a aikace ba ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan Abu Zar haka ya rayu shi yasa Usman ya taba jarabta sa yace kani dai bari in ga ra'ayin ga Abu Zar wai ko tsiya ce ne ta sashi wannan ra'ayi ba na ga yi wannan ba da niji na aibi sai dai kalma ce da Hausa suke faɗi ba na ko talauci ne yasa ko sai akwai wata talauci yasa ka wata wannan ra'ayi ko kaga mutun ya ce su ɗan zuhuri ne alhali dan babu ne da wasu ɗan kingarau-garau sun shigo za ka ga ya fara wani kiya wannan shi ne kenan sai Usman ya tura masa dukiya mai yawa yanzu Abu Zar na zuwa aka ce ai ga dukiya Usman ya kawo ya ce taka ce halak malak ya ce to a gaya masa Allah ya saka masa da alkhairi yanzu yan aike sun ta yi sai Usman ya sa wani ya diba ya gaya zai a nan sai yake cewa matarsa to tashi ba mu ga zama ba da ɗan shi yanzu dai kun gana cin yau ne yanzu ku tashi mu ce sai an rabe wannan dukiyar gaba ɗaya Abu Zar ya fita da ita ko abinda zai kai gobe bai bari ba na cin yau kin nan shi dai Abu Zar ya bari a wannan lokacin Usman ya ce ana sa rami shi ana gane da ke ko wannan shi ne kenan a takaice kenan wannan zuriyar bata wannan me yake da suna shubuhar bata da me bata da zama za ku rika jin irin wannan shubuhin hatta a sati mai zuwa akwai wasu wani zargi da har yanzu da ƴan Shi'a suke ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma irin wannan suna kawo shi suna ruɗa wa mutane kwakwalwa lokacin muna lise akwai wani ɗan Shi'a da ya koyar da mu filosofi yayi tafasa mana irin wannan shubuhin in ba kana karatu ba zai iya sa maka shakka game da sahabbai da kuma wani ɗan kaji kana kyamar wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zano maka Fatima baiwar Allah a ce ma'ahinta ya rasu amma a ce ya bar dukiya wai ko an zura ba a bar mata ba sai a hoshi da kuka haka suke yi ba alama ta tausayi abubuwa ga sunan na mikir suna na ruɗa mutane kwakwalwa insha Allah sannu za ku rika jin su a cikin wannan tafsirin Allah ya so malam mu shegaba
walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'ala al-kafirin
jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki ce walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi kuma a lokacin da wani littafi ya zo musu daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahum wanda yake gaskata abin da yake tare da su wane ne wannan littafin shi ne alqur'ani shi ne ma'anan kitabun min indillah a lokacin da wani littafi ya zo musu shi ne alqur'ani daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahum, wanda yake gaskata abin da yake tare da su, ma'ana na at-taura ko ne al-qur'ani ya gaskata at-taura, kuma habba akwai labarin at-taura a ciki.
Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru,
wa kanu kuma sun kasance su yahudawa min qablu kamin zakkuwar al-qur'ani nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yastaftihuna 'ala alladhina kafaru ay yastansiruna,
suna barazana ga waɗanda suka kafurta. Haka za a fassarawa, in kace kai fassara harfiya ma'anar ba za ta zo da kyau ba.
Sun kasance kamin zakkuwar manzon Allah da al-qur'ani suna barazana 'ala alladhina kafaru akan waɗanda suka kafirta.
Ana gane da kyau ko?
Falamma ja'ahum ma 'arafu,
a lokacin da abunda suka sani ya zo musu,
kafaru bi, sai suka kafurce masa.
Fala'natullahi 'ala al-kadhibin,
to la'antar Allah ta tabbata ko ta tabbata,
zaka yi kawo shi da siga ta madi da kuma siga ta su'al,
la'antar Allah ta tabbata ko ta tabbata akan kafirai.
Ya zo a cikin tafsirin Imam Tabari riwaya daga Ibn Abbas akan cewa Yahudawa sun kasance suna meke da suna barazana ga mutanen Madina na kabilan Aus da Khazraj, akan cewa ai abun da yasa kuka gama mun zo nan wajejen naku, akwai annabin karshe karshe da zai bayyana, shi yasa muka zo, in ya zo za mu yi imani da shi tun farko, don saboda muna imani da shi ya kasance mu ne ƴan gata, mu ne ƴan fada, kenan mu ne za mu ce ga yanda za a yi ai, tunda ai na farko farko su ne na gaba gaba ko, kenan mu in muka riga kun yi imani kun ga muna da damar a wannan lokacin wulakancin da kuka yi mana, dan mu ba ƴan gari bane, za mu ma kwace garin naku tunda muke da annabi.
Ana gane da kyau ko?
Yace wajahadu ma kanu yaquluna,
falamma ba'athahu Allah min al-arab,
lokacin da Allah ya turo manzon Allah ya kasance daga cikin larabawa,
kafaru bihi, sai suka kafurce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam,
wajahadu ma kanu yaquluna fihi,
sai suka karyata kuma suka kore abinda suka kasance suna fadi a da.
Ana gane da kyau ko?
Shine Allah sai yace musu
lokacin da abin da suka sani ya zo,
me abin da suka sani na annabin da zai zo,
lokacin da ya zo kuma suka san da cewa kuma suka tabbatar shi ne kafaru, sai suka kafurce,
sai Allah ya ce la'antar Allah ta tabbata akan kafurai,
ma'ana akan masu kangarewa da kuma kin sani alhali sun sani.
Wannan kina daga cikin siffa ta me
ta Yahudawa, a sani a take sani,
shi yasa idan ka kasance da wannan siffar to ka siffantu da me
da Yahudawa,
ka sani kuma ka ki sani, shine abinda ake nuni da ka sani, amma baka aiki da abinda ka sani ko kuma kama kore abinda ka sani cewa gaskiya ne,
siffa ce ta Yahudawa. Nan Allah ya bamu labari ne dan saboda me,
da saboda ya zamanto wa'azi gare mu kada mu siffantu da wannan siffar.
Malami Allah ya ci gaba,
bi samashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzala بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
جزاكم الله خيراً. الله يتي بئس ما اشتروا به أنفسهم, كرد الله ودي da abun da suka saima kawo nan su,
an yakfuru bima anzalallah,
na kafurce wanda suka yi ga abun da Allah ya sabkar,
baghyan,
mafi yawancin malamai sun fassara baghyan da hasadan,
kaga idan baka bin tafsirin malamai kai tafsiri da abun da ka san larabci sai ka fassara a kuskure,
kenan idan aka ce baghyan shine ketare iyaka,
kaga kenan hasada kawai ba ita
ce ba, amma idan aka ce hasadan kenan an nuna ketare iyakar ma nami na hasada, amma a wancan komai ya shiga.
Kinan tir da Allah wadai da abinda suka saima kawo nan su,
na kahurce ma abinda Allah ya sabkar,
baghyan ay hasadan,
dan saboda hasada,
an yunzila Allah min fadlihi,
nawai dan Allah ya sabkar da falalarsa,
ala man yasha'u min ibadihi,
akan wanda ya so daga bayunsa.
Ana gane da kyau ko?
Kina wannan sai nuna
me yasa Yahudawa suka kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam,
dan saboda me?
Dan saboda hasada,
dan suna ganin
larabawa ba su kai su bi su ba, domin su dama sun ce nahnu sha'abullahi al-mukhtar, shi ne takensu sha'abullahi al-mukhtar, ma'ana mu ne halittun Allah zababbe. Kuma suna ba dalili da alkur'ani, Allah ya ce a ayar da muka kawo a can baya, meke suna wa faddalnakum ala al-alamin, ko ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin, sai suka ce kun ji Allah da kansa ma ya ce ya higita mu akan kowa daga cikin halittu. Amma kuma kaga ai ba haka tafsirin yake ba, ko Allah ya higita su akan mutanen zamanin su, amma yanzu ba zamanin su ba, ko ba zamanin su bane yanzu, ko zamanin wani ne? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana daga cikin abinda yanzu kiristoci su ma suka dauko na su rika karanto ayoyi na alkur'ani mai girma a wurare wanda suke so, su fassara su da yanda suke so. Ba a jima ba, dan uwa ya turo mini da wata video ta wani kirista da alaramman sa, ana gane da amarallan sa, a gane da ku da amarallan sa, yana shayo masa aya, in an shayo aya sai abun mamaki ni hada kulhu wallahu ya jawo masa, amma kun san ba duka ya jawo ta ba, kulhu wallahu ahad, ka je musu almasihu shi kadai ne Allah, Allahu samad, in ana da bukata shi za a bi, sai aka kauce kuma aka ji wata aya, lam yalid wa lam yulad, bai aihawa kun ba aihe shi ba, ai ba su kawo nan sun san ni yanzu za akwai magana, ko dan su kan sun tabbatar da waye aihe sa Maryam, ana gane da kyau, ko wannan shine kenan. In kuma an bi wannan bangare kuma sun ce akwai wanda busu, akwai wanda suna ganin shi Isa Allah ne kawai, akwai wanda suke da wannan ra'ayi, wannan shine kenan. Kenan duka wannan sai yake nuna, kuma wannan wallahi babban kalubale ne ga musulmi akan su tashi su yi karatu. Idan wai har Kirista zai yi karatun Alkur'ani dan ya batar da mutane, kai me yasa ba za ka yi karatun Alkur'ani ba ka san fassara Alkur'ani dan ka kare kanka daga me? Daga bata, daga bata. Wannan shine kenan. Kuma suna iya nasara fa. Misali mutanen kauye wanda su da sun ji an karanta Alkur'ani shikenan ganin suke gaskiya ce, ko wannan shine kenan. Ko larabci kawai aka musu ce Allahu akbar, sadaqallahu alazim, Allah gane da kyau, ko wannan shine kenan. Allah madaukin sarki ya muna rahama, shi kalubale ne gare mu akan mu tashi mu yi karatu mu san fassara Alkur'ani mai girma kenan. Allah madaukakin sarki yace sai suka kahurce ma abinda Allah ya sabkar musu, dan saboda hasara wai Allah ya sabkar da falalarsa ga wanda yake so daga bayinsa. Fa ba'u, sai suka koma bi ghadabin ala ghadabin, sai suka koma da hushi akan hushi, hushi na laihin farko da suka yi, na yakar junansu da suka rika yi, hushi na biyu kuma na annabin ya zo ba su mai ba, ba su yi ba, ba su yi imani da shi ba, shi ne hushi akan mai, hushi akan hushi. Dama can Allah na hushi da su akan ta'addancin da suka yi, kuma ga wani hushi na kin gaskiya. Allah ya ce walil kafirina azabun muhin, kuma kahurai suna da azaba muhinun, azaba wadda take ta wulakantarwa. Uwa masu girma, wannan aya da babban abin da take karantar da mu shine hasada babban laifi ne. Me yasa Yahuda suka ki imani da manzon Allah? Dalilin me? Dalilin hasada. Ana gane da kyau, ko ita kuma hasada ga mai rabo taki ce, ana gane da kyau, ko Hausa suke cewa idan ba a zamna da mahasada ba to da wa za a zamna? Domin kullu dhi ni'matin mahsud, duk wanda ke da wata ni'ima sai ya samu an masa hasada. In kaga ba a maka hasada to baka da wata falala akan mutane, kowa ya yi kake nan, Allah gari da kyau, ko kenan. Shi a koda yaushe mutum ba roƙonsa ba Allah ya raba sa da ƴan hasada, a'a Allah ya raba mu da sharri ƴan hasada. Domin ko Alkur'ani ne yake wa min sharri hasidin, ba wa min alhaba, Allahumma inni a'udhu bika min alhasid, ba wa min sharri hasidin idha hasad, ya Allah ka kare ni daga sharrin mai hasada idan yayi mi, ba ka kare ni daga mai hasada ba, don hasada dole ce indai kana ni'ima sai mi, sai an maka ita. Wannan shine kenan. Kenan ɗan uwa masu girma, hasada babban laifi ne, domin kun shiga shi Allah ya ce suka koma da hushi akan hushi, ma'ana hasada tana jayo Allah ya hushi da mutum. Shine wani mai hikima yake cewa aya hasidan li ala ni'mati atadri ala man asata al-adab asata ala Allah fi hukmihi li annaka lam tarda lima wahab, فأخذك ربي بأن زادني وشد عليك وجوه الطلب
yace ya kai mai min hasada
wai ka san wa kake malahi yace Allah kake malahi domin kamar baka yarda da ni'imar da yayi mini bane yace ita hasada in kana yin ta kamar kana zargin Allah ne ya sa abu a inda bai mi ba a inda bai dace ba kinan baka yarda da Allah alimun hakimun bane ko baka yarda da Allah mai hikima bane me mai hikima yadda ushayi fi mawfi mawadi'a yana aje abu a inda ya dace idan muyi kokari mu nisanci kawo wannan mudaga daga hasada tana daga cikin abin da in kana da shi to komai zaka iya kisa zaka iya shirka dan saboda hasada zaka iya gigaran mutum zaka iya ma mutum kage zaka iya ma mutum ƙarya akan abin da bai shi bai gani ba da abin da ya kamata haka Allah ya kare mu daga sharri na hasada na'am malamu shi gaba
إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
جزاكم الله خيرا الله يجي وإذا قيل لهم كما إذا أكتي مسو سو يهوداوا آمنوا بما أنزل الله كي إيماني دا أبن دا الله يسبكر قالوا سيسوتي نؤمن بما أنزل علينا a'a mu za mu yi imani dai ne da abin da aka sabkar akan mu da abin da aka sabkar muna to ai abin da aka sabkar musu ma ya umurce su da cewa akwai annabin karshe ko to kenan ƙarya suke yi busu imani da hatta mi ba hatta abin da aka sabkar musu wa yakfuruna bima wara'ahu kuma suna kafurce ma duk abin da ba shi ba ma'ana duk abin da ba abin da aka sabkar musu ba za su yi imani da shi ba wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu alhali shi alqur'anin nan gaskiya ne ko kuma shi annabin nan gaskiya ne dukkan shi ana fassarawa musaddiqan lima ma'ahum mai gaskata abin da yake tare da su ne na at-taura Allah yace kul tace musu falima taqtuluna anbiya Allah to dan me yasa kuke kashe annabawan Allah min qablu kamin haka in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai wannan shi ake ce ma الاستفهام الانكاري التعجبي تنبaya ce ta inkari da mamaki me ake nihi sun ce sai aka ce su yi imani da abinda Allah ya sabkar sai su za su yi imani da abinda aka mi aka sabkar musu to shine sai Allah ya musu tambaya wanda ba amsa ake mi ba to in gaskiya ne abinda aka sabkar muku ne kuke imani da shi to me yasa annabawan ma da suka zo muku da abinda kuke cewa kun yi imani da shi kuke mi kuke kace su ana gane ni ke ko wannan shine kenan al-istifhamul inkari at-ta'ajjub tambaya ce ta mamaki anan Allah madaukakin sarki ya musu abinda Hausa suke ɗan magana suke ce mani idan mai ya manta to uwar diya ba ta manta ba ko idan sun manta da kisan annabawan da suka yi to Allah bai mi ba Allah bai manta ba wannan shine kenan a takeice ɗan uwa masu girma wannan ayar da muka karanta tana karantar da mu mu kasance masu riko da gaskiya kada mu kasance a kwana-kwana gaskiya daya ce kuma gaskiya dokin karfe ce kai gaskiya ta yi karhi in ji adarawa in kuma yan damagara ne ta fi karfi Allah gane da ke ko wannan ita ce gaskiya ita gaskiya abu ce wanda idan ka rike ta to ka huta ka faɗi gaskiya ko mai ta jayo maka kabiya kuma gaskiya ana son ka bita kuma ka kasance tare da masu ne tare da masu gaskiya in kaga mutum ba ya da gaskiya kada ka zamna tare da shi dan zai iya bata ka to kun ga anan Allah madaukakin sarki yana jan kunnan larabawa ne sahabbai lokacin suna zamna tare da me tare da yahudawa yana nuna musu rikin gaskiya nawa na yahudawa kenan kada su yarda su yi ne su yarda da su su yi mu'amala da su dan za su iya koya musu ɗabi'a ta ne ta rishin gaskiya
yasa wani mai hikima yake cewa salamun ala dunya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'd munsifa,
ai kawai kai ban kwana da duniya din dai har babu abokin zama wanda yake mai gaskiya amintacce.
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا,
gaskiya tana kai ga mutun yayi aikin kwarai yayi biyayya ga Allah, ita kun biyayya ga Allah tana kai ga mutun ya shiga aljanna. Mutun ba zai gushe ba, yana gaskiya, yana kokarin yin gaskiya da fadin gaskiya da aiki da gaskiya, face sai Allah ya sasa a cikin me, a cikin siddiqai masu gaskiya. Ana gane da ke ko wannan shine kenan. Muna fatan Allah madaukin sarki ya sanya mu a cikin masu gaskiya, ya arzuta mu da abokai wanda suke da gaskiya, kuma sannan ya tada mu a ranar alkiyama tare da gaskiya irin su Abu Bakar Siddiq. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.